حديثي ليه وانت اصحاب الصحاب da ashabu sunan da ashabul masani duk sun rawaito wannan hadisi. Manzo sallallahu alaihi wasallama yake ba dan jama'anki mutanenki kwarai tawa sabbin musulunta bane zan rusa wannan daki dakin Kaaba na gina shi cikakke ful in shigar da Hijru Isma'il ciki. Shine Imam Shawkani a cikin Nailul Awtar yake cewa wa fi hadha alhadith dalil ala jawaz tarki ba'd sunan makhafat alfitan. Yake wannan hadisi a ciki akwai dalilin halalcin barin wasu sunnoni, wasu abubuwa ne sunnoni ne tabbatattu za a bar su saboda idan aka gai aiwatar da su a cikin al'umma zai afkar da fitina, zai rarraba kawo kansu. Abin da aka yi a cikin wannan misali da muka bayar shi ne mu duba ɗakin Kaaba. Ne ɗakin Kaaba duk duniya gabar da yamma, kudu da arewa, shi ake fuskanta ake yin sallah. Fuskantar ɗakin Kaaba sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah, wanda idan baka fuskanci ɗakin Kaaba ba kai sallah, baka da sallah. Kaga kenan babu wani abu wanda ya wuce ɗakin Kaaba muhimmanci, saboda a ibadu sallah cikin sharuɗan sallah, wanda idan baka fuskanci ɗakin Kaaba ba kai sallah, baka da sallah. Kaga kenan babu wani abu wanda ya wuce ɗakin Kaaba muhimmanci, saboda a ibadu sallah ita ce mafi girma. Sannan ita sallah daga cikin sharuɗanta fuskantar ɗakin Kaaba. To ɗakin Kaaban nan duk da muhimmancinsa, fuskantarsa sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah. Har yanzu maganan da ake yi, har yanzu maganan da muke cikin nan, ba a gine take ful ba yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake bukata a gina. Har yanzu kashi ne wani da muke tattaunawa da shi a kadiyya ta cin doki, wanda yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake yaɗawa cikin al'umma. Shine nake masa hadisan da suka zo na halalcin cin doki, nake hadisai ne sahihai Bukhari da Muslim da malaman hadisai sun rawaito. Amma nake ya kamata in kai kana so kana aiki ne da kowanne hadisi sahihi, ko da yake da wannan hadisin sahihin zai tarwatsa kan al'umma, ya rugurguza al'umma, ya rarraba kawo kansu, gabannin ka yanka doki ka ci. Nake akwai babban aiki a gabanka. Sai ce menene? Nake ba hadisi bane sahihi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake a gina ɗakin Kaaba ful a shigar da Hijru Isma'il ciki. Sai ce hadisi ne sahihi. Nake to daga bannan ka yanka doki ka ci, ya kamata ka je ka rusa ɗakin Kaaba ka shigar da Hijru Isma'il ciki. Sai ya shiga kansa raɗau, sai ya fahimta. Nake masa wani misali daban kuma. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi gini a kan kabari, a gina kabari ya hana. Nake yanzu maganan nan da muke ciki, kabarinsa ma shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama a gine yake an masa ado. To gabanin komai ya kamata ka je ka nemo gireda ka gina, ko kuma ce ka rusa ginin nan da aka yi wa kabarin manzo sallallahu alaihi wasallama, tunda manzon shi ne yake haramun ne a yi gini a kan kabari. To waɗannan misalai ne, ire-iren waɗannan misalai suna nan da dama. Abin da ya sa muka fara buga wannan misali saboda su waɗannan shiga ne, babu abin da yake da muhimmanci a cikin addinin musulunci kamar haɗin kan musulmai, haɗin kan al'umma musulmai. A kan haɗin kan al'umma musulmai ba, ba ana maganan sunna ko mustahabi ba, hatta wajibi akan barinsa. Za a iya barin wajibi, saboda gina ɗakin Kaaba ful cikakke wajibi ne. Amma sun zo ya barshi, saboda da a lokacin ya rusa ɗakin Kaaba yake zai shigar da Hijru Isma'il ciki, daidai lokacin da kuma yake ƙoƙarin jan hankalin Quraisyawa ya shigar da su cikin addinin musulunci, me za su ce? Cewa zaki yana da awar addinin da ya zo da shi addinin Annabi Ibrahim ne, kuma gashi yana rusa dakin da Annabi Ibrahim din ya gina. Kaga wannan shubha ce kawiya wanda zai hana kowa daga cikin su shiga addinin musulunci. Saboda haka wajibi ne a gina dakin Kaaba kun cikakke a shigar da Hijiru Isma'il, amma ya bar wannan wajibi ba dan komai ba, saboda kada ya shinna shigina da yawa waɗanda suka musulunta su fita a cikin addinin musulunci. Wasu kuma da suke da niyyar su shiga cikin addinin musulunci su fasa. Shigan irin wannan ya faru a birane da dama a cikin nan ƙasar Nigeria. Akwai waɗanda suka shiga addinin musulunci kiristoci tsakanin ta Kaduna da kuma ta Jos. Ta Kaduna su zo su same su ce a waɗannan kafirai ne, kar ku je ku yi sallah a masallaci. Su ma ta Jos su zo su samu wannan su ce a ai su ne kafirai. A kan wannan su kiristocin da suka musulunta suka fita suka bar addinin musulunci. Gani wannan sun sha faru a cikin ƙasar nan. Saboda haka ba maslaha ba ce ga al'umma a dinga ɗauko ƙaulin wani mazhaba wanda ake amfani da shi ko a Indonesia ko kuma a Philippines ko a Saudiya, a ce a Nigeria za a bada fatawa daidai da mazhaban da ake amfani da shi a wani hu, ba maslaha ba ce. Ko kuma wani ƙauli waɗanda ko wani ƙaulin da ba maslaha ga al'umma a dawo a zo a ce sai an taura su akan wannan, ko kuma a tada al'ummar musulmai akan wani dalili a ce dole sai sun bar wannan dalilin sun koma wani dalili daban, to wannan ba maslaha ba ce. Waɗanda suke aikata haka ya tabbata cewa suna aikata haka ne ba don komai ba, don su shahara ko don su yi suna. Sannan kuma aikata hakan yana nuna ba sa ƙaunar al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama, ba sa tausayawa al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama. Don wanda yake tausayawa al'ummar ma'aiki alaihi salatu wasalam a irin yanayin da al'ummar take ciki a yanzu, a ko ina ake yaganta, a ko ina ake cin zarafinta, to kokarin da zai yi shine ya nisanci duk wani abin da zai raba kan musulmai. Amma duk wani abin da suka gani sabo ne zai kawo rudu da hayaniya cikin al'umma, to shi za su je su kakuro su zo su ce za su yada. To daga cikin wannan har da wannan matsala da muke so mu yi magana a kai shi ne matsala ta maniyyi na jasa ne ko kuma ba na jasa ba ne. Wannan abu ne wanda yanzu an ɗaura wasu jahilai a kan cewa maniyyi ba na jasa ba ne. Wannan yakan iya sa tufansu ko tufafinsu na ɗauke da maniyyi su je su yi sallah a ciki. To a nan shi ne muke so mu yi bayani a kan wannan matsala. Farko ma wannan matsala akwai ƙauli guda biyu, wannan ƙauli guda biyu kuma suna da buƙatar tafsiri, ma'ana bayani. Ƙauli na farko ƙaulin Shafi'iyya da kuma Hanbaliyya, ƙaulin mazhaban Shafi'iyya da kuma mazhabar Hanbaliyya. Mazhaban Shafi'iyya da mazhabar Hanbaliyya suka tafi a kan cewa maniyyi ba na jasa ba ne. Shi kuma mazhaba na Malikiyya da kuma mazhaba na Hanafiyya, ma'ana mazhaban Abu Hanifa da na Imamu Malik, suka tafi a kan cewa maniyyi na jasa ne. Sannan kowa ne misali irin su Somaliya, irin su Djibouti, irin su Eritrea misali, in ka tsallaka can Asiya irin su Philippines, irin su Indonesia, waɗannan suna bin mazhaba ne na Shafi'iyya. In ka zo kamar cikin Saudiya suna bin mazhaba ne na Hanbaliyya. To wani ƙauli wanda Shafi'iyyawa suke bi a wancan area ko Hanbalawa suke bi a wancan area, a lokacin da ka ɗauko ka zo da wannan ƙauli cikin waɗanda tunda addinin musulunci ya zo, addinin musulunci ya zo musu ne da mazhabar Malikiyya, sai ka zo ka ce za ka ɗauko wannan ƙauli na Shafi'iyyawa na Hanbalawa za ka kawo cikinsu, to lallai labudda ka kawo musu wani sabon abu ne wanda su ba su san shi ba. Daga bisani wannan abin da ka kawo ƙaulin nan na Shafi'iyya ko Hanbaliyya, to zai tarwatsa su. Saboda idan ka zo ka kawo dalilan Shafi'iyya da Hanbaliyya, to wani zai gamsu da dalilan ya tafi a kan cewa maniyyi ba na jasa ba ne. wasu kuma su ci gamsuwa su tsaya akan kaulin Imam Malik da Abu Hanifa na cewa najasa ne. Daga bisani an daza al'umma zuwa kashe su, an samu kafin sai a zuwa samu ana ta jayayya ana musu wannan yace mani najasa ne, wannan kuma yace mani ba najasa bane. In kuwa ba kawo wannan kaulin ba fa suna dan a hade, to wannan shine illa da matsala dauko kaulin wani mazhaban da ake amfani da shi a wani waje a kawo shi gunda ba a amfani da shi, musamman ma abin takaici abin haushi. Mazhaban da ake amfani da shi a nan misali na kasancewar maniyi na jasa ne yana da dalili, kai dalilin sa ma ya fi dalilin waɗanda suka ce ba na jasa bane ƙarfi. To me zai sa a tashe su akan wannan dalili wanda dalilin su ya fi ma dalilin waɗanda suke cewa ba na jasa bane ƙarfi? Ƙarfi da ya ji a tashe su akan wannan dalili dole sai an mayar da su wancan dalili. Wannan yana da hatsari sosai. Hatsarinsa kuwa misali ni nayi rukun da hadisin da ina aiki da hadisin da yake nuna cewa maniyi na jasa ne, to a lokacin da ka tashe ni akan wannan hadisi ka mayar da ni hadisin da kai kake ganin cewa hujjarka ne a cikin wannan hadisin maniyi ba na jasa bane, to hadisin da ka tashe ni a kai din ne matsayin sabunka kariya ne ko kuma baka yarda da shi bane ne matsayin wannan hadisi? Kaga da yanzu ka karyata hadisin da kake in tashi in bar aiki da wannan hadisi in koma wannan hadisi, in ka karyata wannan hadisi kuwa ka gari dale karara kai rita magana ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ka karyata, in kuma ba karyata kai ka yarda da hadisi ne na manzo magana ne na manzo, to me yasa kake dole in bar wannan hadisi in koma hadisin da kake ganin cewa kana da hujja a cikin maniyi ba da jasa bane? Kaga hatsarin da suke ciki kenan babba. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da ya siffanta khawarij zaman yake cewa yamruquna min ad-din kama yamruqu as-saham min ar-ramiya, za su fito ta wasu hanyoyi da ba su sani ba su fada cikin ridda. Daga cikin waɗannan hanyoyi wannan hanya kai ne ka saki mutum akan wannan hadisi, kai jayayya ta shi ya bar wannan hadisin ya koma wannan hadisin, sai dan hadisin da kai kokari ya bari ya koma kan hadisin da kai kake ganin a ciki kake da hujja ka karyata shi. Duk wanda ya karyata hadisin yanzu kuma murtadi yayi rita, kaga magana manzo ya tabbata kenan. To wannan shine, to daga yanzu za mu yi bayani shin menene dalilin waɗanda suke cewa maniyi ba najasa bane da farko. Mun bayyana cewa kaulin Imam Shafi'i da kauli na Imam Ahmad bin Hanbal sun tafi akan cewa maniyi ba najasa bane. Al-Imam an-Nawawi a cikin sharhinsa na Sahih Muslim yake cewa malaman sun yi sabani shin maniyi najasa ne ko kuma ba najasa bane. Yake waɗanda suka ce ba najasa bane yake sun yi amfani ne da hadisin farki, hadisin da yake a nan gaba. Waɗanda kuma suka ce najasa ne sun yi amfani ne da hadisul ghasli, wanda shine abinda Al-Imam an-Nawawi ya bayyana. Ma'anar wannan shine madogaran waɗanda suka ce maniyi ba najasa bane shine hadisin Aisha wanda Muslim ne shi kadai ya rawaito. Al-Hafiz bin Hajar a cikin Fathul Bari fi sharhi Sahih al-Bukhari yake cewa lam yukhrij al-Bukhari hadith al-farqi, yace al-Imam al-Bukhari bai rawaito hadisi na farki ba, ma'ana hadisin kankare maniyi. Suka ce Aisha Muslim ya rawaito tana cewa laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fayusallihi. A wani lafazi na al-Imam Muslim laqad kuntu afrukuhu yabisan bi zufri, yace cewa na kasance ina kankare shi, ma'ana ina kankare maniyi a tufar manzo sallallahu alaihi wasallama bai sallibi kuma yaje da wannan tufa din yaje yayi sallah. لقد كنت أفكه يابسا بزفري من ثوبه نكسن كي إنا كنكري إنا كنكري مني أريغنسا أفرشنا عند مني يكي بوسكي دقا تفلسا معنى مني إذن يبوشي أتفر منذ صلى الله عليه وسلم زن كنكري شي أتفانا زن كنكري شي أفرشنا أتفر منذ صلى الله عليه وسلم sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayin sallah da wannan tufa din to waɗannan lafuzzuka guda biyu musulmi ne ya rawaito shine dalilin waɗanda suke cewa maniyi ba najasa bane wasu hulistibilalin su kuwa shine suka ce inda najasa ne wanke shi za a yi ba kankare shi za a yi ba saboda idan aka kankare shi akwai gurbin da zai rage akwai gurbin da zai rage wannan yana nuna ba na jasa bane wannan shine wajibul istidlal nasu to akan wannan kafa hujja da wannan hadisi malamai sun yi maganganu da dama akai magana na farko kuwa shine kaulin abu hanifa yake cewa maniyi na jasa ne hukuncin sarkaka shi shine kada biyu ne hukuncin sarkaka shi kada biyu ne a lokacin da yake danye gabanin ya bushe za a wanke shi a lokacin da kuwa ya bushe za a kankare shi wankewan da kankarewan duka izi Abu Hanifa yana nuna maniyin najasa ne illa iyaka hukunci aka baki in ya bushe a kankare shi in bai bushe ba a wanke shi da ruwa wannan shine abin da Abu Hanifa ya faɗa wanda haka yake kuma a mazhabarsa idan maniyi danye ne ka wanke in ya bushe ka kankare wanke wanda kankarewan duk yana nuna kasancewar maniyi din najasa ne a lokacin da Imam Malik yake ganin cewa tunda maniyi hukuncinsa in ya fito wanka ake masa da ruwa to saboda haka idan ya taɓa riga ko busasshe ne ko danye ne wanke shi za a yi tunda idan fitowa yayi hukuncinsa wanka ne wanka da ruwa ake saboda haka tsarkaka shi ma a tufa za a wanke shi ne da ruwa in ji Imam Malik wannan abu na farko kenan abu na biyu shine wasu malamai suka ce daga cikinsu al-Imam Tahawi rigan da manzo sallallahu alaihi wa sallama ake kankare maniyi a cikin wannan riga rigansa ne na bacci ba riga bane na sallah wanda ake wankewa rigansa ne na sallah rigan bacci ba a yin sallah da shi misali akwai rigan da dama kawai bacci kake yi da shi ba ka yin sallah da shi rigan da ake wankewa to wannan rigansa ne na sallah akwai malaman da suka wajjaha hadisin da haka abu na uku shine akwai malaman da suka ce ai manzo sallallahu alaihi wasallama maniyinsa daban yake da maniyin sauran mutane alaihi salatu wassalam saboda akwai hadisan da suka tabbata manzo sallallahu alaihi wasallama aka masa kaho jinin da ya bayar wani sahabi ya je ya zubar sai ya sha ya sanya wannan jini duk manzo da sahabin ya komo ya ga alamun bai je ya zubar da wannan jinin ba sai ya ce la'allaka sharibtahu ya ce kada ka sanya wannan jinin kai sai sahabi ya ce da alaihi salatu wassalam kin ya jini kika na manzo ya yi tudu bai yi magana ba jini ijma'in malamai na jasa ne amma na jasa kuma ba a amfani da shi ba a can abu ne na jasa ba a shinsa ba a amfani da abin da yake na jasa ne kamar yadda Allah ya ce ويحل لكم الطيبات ويحرم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث to kaga kenan wannan yana nuna tunda jinin manzo sallallahu alaihi wasallama an sha jini kuma najasa ne manzo yayi ikrari bai musa yace me yasa ka shanye wannan jini ba ai jini najasa ne yayin shiru to wannan yana nuna to hukuncin mani na annabawa da kuma sauran mutane daban ne saboda haka hatta ba haya fitsari na annabawa ba najasa bane ba haya da fitsari na annabawa ba najasa bane saboda haka a lokacin da fitsari ne ko ba haya ne ya taba tufa na annabawa to wannan tufan bazai dau najasa ba to suka ce haka nan mani wannan kenan ansa na uku kenan da suka bayar ansa na hudu suka ce wannan hadisin da Aisha tace laqad kuntu afrukuhu min sawdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min sawdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama thumma yakhruju ila as-salati fa yusalli fihi wa ana anzuru ila athari al-ghasli suka ce wannan hadisin nata wani hadisi yana fassara shi saboda Abu Dawud ya rawaito da lafazi kuntu aktiluhu min sawdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fihi kuma hadisin Aisha ne ba wani hadisi bane na wata daga cikin matan manzo daban ko kuma wani Aisha ce da kanta ta rawaito a lafazin Abu Dawud cewa na kasance ina wanke shi ma'ana ina wanke mani a tufan manzo sallallahu alaihi wasallama sannan manzo ya fita da wannan tufa din ya fita da wannan tufa ya zo ya yi sallah da shi to kaga kenan a lokaci guda Aisha tana kankarewa sannan kuma Aisha tana wanke maniyin kuma tana kankare shi to wannan yana ayyada ko yana karfafa abin da Abu Hanifa ya faɗa na baya da muka bayyana cewa maniyi na jasa ne yana da hukuncin tsarkaka shi ne kala guda biyu in ya bushe a kankare in bai bushe ba a wanke shi yasa lafazin hadisin Aisha wani lokaci zai zo afrukuhu wani lokaci kuwa zai zo aktiluhu kenan a lokacin da take wanke shi danye ne a lokacin da take kankare shi busasshe ne kankare wannan da wanke wancan yana nuna najasa ne shi maniyyi wannan ansa na hudu kenan wa hadisin Aisha na kankare maniyyi ansa na biyar wanda malaman suka bayar a kan wannan hadisi na kankarewa saboda lafin sukan hadisi guda ɗaya idan baka tattare su a gu guda ba ba za ka samu fahimta na wannan hadisi ba ashabu siha banda muslim irin su ibnu hibban su al-hakim a cikin mustadrak nafi da sauransu daga cikin malaman hadisi na ashabu sunan da kuma ashabu al-masali sun rawaito hadisin Aisha da lafazi laqad kuntu afrukuhu min sawdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farkan suka ce wannan lafazi farkan wanda ashabu siha suka rawaito banda bukhari da wannan lafazi da wasu daga cikin ashabu sunan da ashabul masani to shi yana nuna ma'anar kankare wannan wankewa ne ma'anar kankarewan wankewa ne wannan kuwa wani abu ne wanda larabci ne zai warware wanda kuwa wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin masu kawo rudu da hayaniyar nan cikin al'umma rashin fahimtar larabci rashin sanin fannonin ilimi na larabci yana damun sai ka ga mutum ya karanta hadisi ko aya ya fassara a rashin fahimtar larabci irabi ne ko sarfu ne ko baraga ne ya samu kuskure wajen fassara wannan aya ko kuma wannan hadisi Ibn Mali a alfiyarsa a babi na maftari yake cewa tawkida nau'an yadinu aw adab kasirtu sayratayni sayra dirata a can gaba kuma yake cewa wa hadfu amilil mu'akkidin kana wa fi siwahu li dalilil muttasa to wannan ka'ida ita ce ba su santa ba a darabci idan ka ce darabtu zaidan wani yace darabtu zaidan darban ma'anansu daban-daban ko kace sharibtul ma'a wani yazo yace sharibtul ma'a shurban ko kace jalastu wani yace jalastu julusan ko yace jalastu qu'udan tsakanin jumlolin nan guda biyu daban-daban ne saboda lokacin da kace darabtu zaidan na da gidan su babu ta'kidi a shi na da gidan su amma wanda yake darabtu zaidan darban na da gidan sosai na da gidan sosai haka nan wanda yake sharibtul ma'a na da ruwa amma wanda yake sharibtul ma'a shurban ya akada ya karfafa shan ruwan ko gaba daya sha haka nan wanda yake jalastu kuma wani yake jalastu julusan wanda yake jalastu julusan dinnan yana nufin ba lalle ne ya zauna ya karfafa zaman nan nashi saboda haka lafazin hadisin Aisha wasu sun rawaito shi laqad kuntu afruquhu min sawti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fihi wasu suka rawaito daga cikin su akwai ashabu siha laqad kuntu afruquhu min sawti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan thumma yakhruju ila salati fa yusalli fihi wa ana anzuru ila athari al-ghusl ko ila athari al-ghusl kaga a wannan lafazi laqad kuntu afruquhu min sawti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan wannan yana nuna kankarewa ne amma kankarewan gabaki daya zaka san take kankare mani yadda ba za a ga gurbin sa ba to wani kankarewan in dai an tsaya an yi shi to sai yafi wani wankewan ma yafi wani wankewan ma saboda hadisin wankewan ma hadisin wankewan ma wanda zamu karanta a nan gaba wanda zamu karanta a nan gaba manzo sallallahu alaihi wasallama yana wanke maniyi a ƙarshe Aisha ta ce wa ana anzuru ila asaril ghasl idan aka wanke gunda aka wanke din gurbin wankewan nan take ina gani duk da haka zai fita yaje yayi sallah da wannan tufafi wannan yana nuna in har an wanke gurbin ba zai cutar ba gurbin wankewan ba zai yi komai ba in dai an wanke shi kenan to saboda haka kenan wannan kankarewan wasu lafuzzuka da suka zo da farkan to suna nuna cewa kankarewan niyyar take yi sosai kankarewan da bai gaza wa wankewa ba ko kuma ya fi ma wani wankewa daga bisani hadisin kankarewan da hadisin wankewan sun zo sun haɗu sun zama to abu guda ne babu ta'arufi a tsakanin su to wannan kenan dangane da hadisin Aisha da aujishi guda biyar din nan waɗanda malamai suka ba da ansa a kai su ne waɗanda suke cewa maniyyi najasa ne sai dalilinsu na biyu na cewa dalili ba najasa ba ne dalilinsu na biyu shi ne suka ce maniyyi da shi ne ake halittan hatta annabawa da musulmai masu daraja saboda haka abinda za a halici annabi ko kuma mursali bai kamata abin ya kasance najasa bane bai kamata abin ya kasance najasa bane kaga wannan ba dalili bane gaskiyan lamari saboda dalili ne na hankali dalilin hankali baya zaman to shari'a dalili a aya ko hadisi shine zai zama to shari'a amma duk da sun tunda suna kafa hujja da shi to ya kamata a ambata sai a ba su ansa ansa wajihi guda biyu zuwa uku wajihi na farko to ai maniyin sai ya fito waje ne yake zamanto najasa sai ya fito waje ne yake zamanto najasa in ba haka bane misali ba an hana mai janaba yayin karatun Qur'ani ba kamar yadda sai muka bayyana da dalilai a ayoyin Qur'ani da kuma hadisai to me yasa ba da cikin Qur'ani da yake karatun Qur'ani a cikin sa ba mani ne eh ai akwai duk da haka yana karantawa amma tunda a ciki yake bai fito ba ba a masa hukunci a cikin yana da tsarki sai ya fito yake zaman to na jaza saboda haka ba dalili bane wannan shi kuma manini wanda yake ciki da shi ne ake halitta ba da wanda ya fita waje bane kaga wannan ansa na farko kenan ansa na biyu to me yasa ba su ce jini shi ma ba na jaza bane me yasa saboda daga cikin abubuwan da Allah yake halitta da shi ai har da jini Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa thumma khalaqna an-nutfata alaqatan alaqa din menene laqad khalaqna al-insana min alaq inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq alaq din menene ai jini ne gudan jini ne daga cikin abin da ake halittar mutane annabawa da musulmai duk ai har da jini saboda ai shi maniyin juyewa yake zaman to jini jinin sai ya daskare shi ne ake kiran sa alaq ko kuma alaka to me yasa ba su ce jini tunda shi ma yana daga cikin masajir abubuwan da ake halitta annabawa da musulmai da shi ba me yasa ba su ce jini ma ba na jasa bane kaga wannan tanakudi ne abubuwan da suna da sifa iri daya sai ka ce ɗaya ba na jasa bane ɗayan kuma ka ce na jasa ne kaga tanakudi ne wannan shi ne ansa akan wannan maganan da suke yi dalilin su na uku shi ne na Abdullahi bin Abbas wannan bai kamata ya kasance dalili ba saboda a wannan babi akwai hadisi marfu'i hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a duk lokacin da manzo ya faɗi magana ko aka daga magana zuwa gare shi to ba a magana kuma ra'ayi ko ijtihadi na wani sahabi saboda kaulin manzo da kaulin kowane ne suke karo za a ɗauki kaulin manzo ne a yi aiki da shi suka ce asar ɗin Ibnu Abbas yake cewa maniyi bai wuce kamar majina ba wanda idan ya faɗa riganka za ka kawar da shi a yatsarka to amma abin mamaki a Sheikh Nasiruddin Albani kansa wanda yake tafiya akan maniyi ba na jasa bane wannan asar ɗin na Ibnu Abbas yake munkar ne haka ce hadisi munkar ya suke da rauni sosai ba hanyar da za a yi aiki da su amma abin mamaki ya zo ya ce wa ma'anahu sahih amma ma'anansa ɗin sahihi ne to menene wajibin kasancewar ma'anansa sahihi ne shi kuma wannan asar ɗin munkar ne shi yasa muke cewa a littattafan Sheikh Nasiruddin Albani ba ma inkarin hidiman da ya yi wa hadisi Allah ya saka masa da alkhairi amma akwai mulahazat abin dubawa da dama kamar yadda jiya muka bayyana menene ma'anar cewarsa ma'anansa sahihi ne ya ce hadisi munkar ne sannan kuma ya ce ma'anansa sahihi ne ta wanne hanya ma'anan nasa ya zamanto sahihi ta wanne hanya ne mun bayyana a jiya a lokacin da ya zo yana magana a kan hadisin da muka yi bayani a jiya hadisin yana da shawahid amma bai kawo shawahidin wannan waɗannan hadisai ya kai hanta su ba amma a nan asarin da yake munkar ne da'ifi ne amma da ke yana tafiya a kan ma'anar da asarin yake ɗauke da shi sai ya yi maili ko idara zuwa ga ingancinsa yake ma'anarsa sahihi ne abinda yake nufi da ma'anarsa sahihi yana da jahi menene jahidin nashi kamar yadda ya saba ya kawo shawahidin mana kaga bai kawo shawahidin nashi din ba shi yasa muka ce akwai mulahazat a cikin littattafan sa to waɗannan abubuwa guda uku su ne dalilan hadisin kanka ne maniyi, sannan cewa maniyi da shi ne aka halici annabawa da musulmai, da kuma wannan asar din na Ibn Abbas wanda shi Albani kansa ya tafi akan cewa munkar ne, munkar yana ɗaya daga cikin hadisai wanda suke da rauni mai tsanani wanda ba za a yi aiki da su ba. To waɗannan su ne dalilai guda uku waɗanda suke kafa hujja da shi akan maniyi ba najasa ba ne. To sai kuma dalilan Malikiya da Hanafiya waɗanda su suka tafi akan cewa maniyi najasa ne. Dalilinsu kamar yadda al-Imam an-Nawawi rahimahullah ya faɗa shi ne hadisin wankewa kai har da ma hadisin kankarewan kansa. Hadisin wankewa ɗin ma Aisha ce ta rawaito, take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaghsilul maniyya min thawbihi thumma yakhruju ila as-salati وانا انظر الى اثر الغسل. وان لفظين حديث عائشه حديث وانك نجسه كنت وانك مني وانك يكي نون مني نجسه لي تو بخاري ده مسلم جباكي اين سنة سكر رويتو. اما حديث كان كريوا بخاري بير رويتو شبا عائشه تكي في وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه ثم يخرج الى الصلاه وانا انظر الى اثر الغفله. ما يكن الله صلى الله عليه وسلم جنا وينكي مني اتفصى سنن يفتى صلى انا غنم غربن ونن وينكي وادك يجي صلى ونن تفادك. سبب هكا حديث ينا نونا كينن مني اذا يتبع تفا انا وينكي wanke shi din nan yana nuna kasancewar maniyyin najasa ne. Da ya tace wa ana anzuru ila asal ghasl, wannan yana nuna duk wani najasa in ya taba maka riga in har ka wanke shi gurbin wannan wankewan ba zai cutar ba, ba zai hana gusar da wannan najasa din ba. To wannan hadisi idan muka duba za mu ga cewa ta hanyoyi da dama na tarjihi ya fi hadisin Aisha na kankarewa. Wajibi na farko shi ne malamai suna gabatar da hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito a kan hadisin ɗaya daga cikinsu ne kaɗai ya rawaito. Imam Suyuti ya ambaci wannan batu a cikin alfiyarsa inda yake cewa walaysa fil kutubi asaqqu minhuma ba'da alqurani wa li hadha quddima marwiyyu zaini fal bukhari fama li muslimin fama hawa tarfahuma fa shartu awwal wa thani thumma ma kana ala sharti fatan ghayrihima. Haka Imam Suyuti ya faɗa. Ya faɗi darajojin hadisai na sahihi, ya ce walaysa fil kutubi asaqqu minhuma ba'da alqurani, ya ce sahihul bukhari da sahihul muslim. Aka gabatar da su, ma'ana tun lokacin da aka ce bukhari muslim sun rawaito hadisi, to a wannan lokaci hadisin da suka rawaito ya fi hadisin da duk wani malamin hadisi ya rawaito. Sama hawa sarta kuma daga baya kuma hadisin da wani su ne ya rawaito ba Bukhari da Muslim bane ba Bukhari shi kadai bane ba Muslim shi kadai bane wani ne kamar Tirmidhi ko Nasa'i ya rawaito amma da sharuda na Bukhari da Muslim sai sharatu awwali yake sai kuma hadisin da aka rawaito shi da sharadin na farko yana nufin sharadin Bukhari sai kuma hadisin da aka rawaito shi da sharadin Muslim ثم ما كان على شرط فتن غير جماع سيكما حديث دا أكثر رويت وفي دا شرط نصحيه واندا شرط بخاري دا مسلم تغير النسوية مرتبوذين درجا حديثين سيحي كذلك أن حديث دا آئشة رويت ونوينك مني بخاري دا مسلم قباكي تين سنسك رويت وفي أما حديث كنكري مني واندا سيكي صفح حجة شيء Muslim ne shi kadai ya rawaito a baitukan da muka karanta na Suyuti a alfiyarsa muka fassara mun ji cewa hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito shine gaba akan dukkan hadisan da aka rawaito kai hadi daga bisani kenan hadisin Aisha na waike manini yafi hadisin Muslim hadisin Aisha wanda Muslim shi kadai ya rawaito na kankare kankare manini to me yasa basiru ko da hadisin Aisha wanda Bukhari da Muslim dukansu ne suka rawaito ba abin da yasa abu ne sananne saboda babu rutu babu hayaniya saboda su ba wai suna duba hadisi sahihi ba a hadisi sahihi wanda ransu yake so na ra'ayi ko min sahihancin hadisi idan ba wanda son zuciyarsu bane ba wanda ransu yake so bane ba ruwansu saboda haka ne suke wazira hadisai sahihai wadanda suka hana sallan nafila bayan da aka sallan nafila bayan asuba sai ka san mutum ya zo da gangan yana ganin jama'a ya nuna musu wani sabon abin da ba sani ba bayan da aka sai abin nan sai nafila amma duk ingancin wadannan hadisai da yawan su ba ruwansa da wadannan hadisai da saboda ba ruwansu da hayaniya ne wannan shi ne dalilin da yasa suka kauda kansu daga hadisin Aisha wanda Bukhari da Muslim dukan su rawaito sai suka dawo hadisin da Muslim shi kadai ne ya rawaito na Aisha suka yi riko da shi domin su tarwata al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na farko na gabatar da hadisin wankewa akan hadisin kankarewa abu na biyu ku kara sauraron dabbuzukan waɗannan hadisai din guda biyu ku ji sosai ku yi tadabburi da hadisin Aisha na farko da muka karanta na kankare manini me tace laqad kuntu afrukuhu min sauji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa yusallihi wane ne me kankarewa Aisha tace na kasance ni ina kankare manini a tukun manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fita yayin sallah da wannan tufa da kaga ita ce take kankare wannan manini ko to hadisin ta kuma na wanke manini ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya min thawbihi thumma yakhruju ila as-salati wa ana anzuru ila athari al-ghasl wani ne yake kankarewar ra'ayin ta ne ita ce take kankarewa in kuma akwai hadisi ko guda daya wanda aka rawaito wanda manzo ya kankare manini da kansa sai a kawo mana saboda hadisan kankare maniyyi da wanke gidan gabaki ɗaya suna nan a rubuce mun tara su a gugu guda a cikin littattafai kusan dubu na hadisi sai ka kawo in akwai hadisi guda ɗaya manzo ya kankare maniyyi ka kawo shi kaga dai Aisha cewa sai laqad kuntu afrukuhu bata ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yafrukul maniyyi min sawdihi ba bata faɗi haka ba ita ce take kankarewa amma wankewa kuwa take kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasilu al-maniyya to akaddara in aka zo kan tarjihi ba mu ce kar ai aiki da hadisin Aisha na kankare maniyyi ba ba mu faɗi haka ba in aka zo ba sin tarjihi aka ce annabi yana aikata kaza Aisha tana aikata kaza wanne kai zaka dauka eh abin da manzo yake aikatawa wannan ka'ida ce ta malaman hadisi a lokacin da mawqufi da marfu'i suka yi karo marfu'i ake ɗauka ake aiki da shi. To wankewan aiki ne na manzo sallallahu alaihi wasallama, kankarewan aiki ne na Aisha, wanne za ka ɗauka? Kaga ana da'awar jin manzo, ana da'awar jin sunna. Idan jin manzon bai yi daidai da son zuciyarsu ba sai su kauda kai. In dai da gaske ne jin manzo zunzurutu kake so, an ce manzo shi wanke maniyyi yake yi, kai ma ka wanke mana. Sai ka bar aikin da manzo yake yi, ka zo ka ɗau aikin da Aisha take yi. Wannan ba muna nufin kar ai aiki da abin da Aisha take aikatawa ba, amma idan ana magana tsakanin wanne ne yake, to kaga za ka yi hukunci da kanka. Lalle ne wanke maniyyi, tunda shi ne aiki wanda Aisha da kanta take manzo yana wanke maniyyi, to shi ne yake. Kaga ba su yi aiki da wannan abun nan ba. Wannan abu na biyu kenan. Abu na uku, Ibnu Rushd a cikin Bidayatul Mushtaki ya faɗi wani magana cikin maganan Abu Hanifa wanda muka bayyana a baya. Yake cewa shin wai idan maniyyi ba najasa bane, me ya kai ga kankarewa? Yace ai hadisin Aisha na kankare maniyyin ma yana nuna kasancewar maniyyin najasa ne. Saboda idan ba najasa bane, na me ya kankarewa? Me yasa za kankare? Shi yasa Abu Hanifa yake maniyyi najasa ne, illa iyaka hukuncin gusar da wannan nau'i na najasa ne kada biyu ne. In ɗanye ne a wanke shi, in ya bushe a kankare. Haka na al-Imam Shawkani a cikin Nailul Awthar, bayan ya kawo maganganun malamai masu cewa maniyyi ba najasa ba ne, ya kawo maganganun malaman da suke cewa najasa ne, a ƙarshe yake cewa menene ma'anar kankare shi ɗin in har maniyyi ba najasa ba ne? Sai yake wasawabu annal maniyya najis, yake magana mafi inganci wanda daidai ne shine yake maniyyi najasa ne. Wannan al-Imam Shawkani galibi a irin waɗannan matsaloli galibi yana faɗawa shi, galibi a cikin waɗannan matsaloli. Amma duk da haka a wannan waje ɗin, bayan ya naƙasa matsalar sai a ƙarshe ce kai gaskiyar lamari magana mafi inganci yake maniyyi najasa ne. Saboda yake in ba najasa ba ne, menene fa'idar kankare? Yanzu idan kunu ne ko madara ne ya taɓa maka wando ko riga, za ka dami kankare a kan kankare ko wanke shi? Ba ka damu kanka ba, tunda za ka zo rigan kanka ɗin za ka wanke shi ya yi da shi. Za ka ce kawai bari ne sallah na da shi, idan ya yi da shi kawai wanke su gaba ɗaya. To wannan shi ne kaulin da Ibnu Rushd da kuma al-Imam Shawkani suka faɗa, na cewa hadisin kankarewan ma da ake kafa hujja da shi yana nuna kasancewar maniyyi ɗin najasa ne. Saboda haka kauli mafi inganci shi ne maniyyi najasa ne a waɗannan aujuhi da muka bayyana guda uku. A can kuma a lokacin da muka yi magana a kan dalilan waɗanda suke cewa maniyyi ba najasa ba ne, muka faɗi wajhi guda biyar na mayar da ansa a kan dalilan da suka kafa. To daga nan ne za mu fahimci cewa irin waɗannan matsaloli galibi da suke yaɗawa, inda fagen ilimi za ka zo ka koma, za ka ga kaulin da suka ɗauka suna yaɗa shi ɗin, to dalilan wannan kauli masu rauni ne, ko kuma waɗannan kauli ɗin ba su da dalili gaba ɗaya? So tari mun sha bayyanawa, abu ne shahararre sallamanne a wajensu cewa manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa. Sun yi imani da shi, matansu da yaransu da ƙananansu, har ma suna mamakin wanda bai yi imani da hakan ba. Amma daga bisani muka shiga cikin ayoyin Qur'ani muka duba, muka samu hadisai guda goma. Waɗannan hadisai duka Imam Bukhari da Muslim ne suka rawaito, ko ɗaya daga cikinsu ne, ma'ana duk hadisin sahihai ne manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa yana kore wa kansa cewa shi ba kamar mutane bane. Kaga kenan wani abu ne suke jiru a kai wanda aqida ce ta Fir'auna wanda yake cewa faqalu anu'minu li basharaini mithlina aqida ce na kafiran mutanen annabi Nuhu da dukkan annabawan da suka zo a bayansa. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا sai suka jidu akai suka mayar da shi wani abu ne sallaman ne kai aqida shi masa su abu jahan qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq haka nan matsala misali da dama wanda muke magana akai zaka zo ka samu in ka koma fagen ilimi maganganun malamai ayoyin qur'ani hadisai duk da suna da'awar al-kitab wa sunna a harshe a harshe kadai amma zaka zo ka ga galibin abin da suke dubu a kai suke tafiya in ka koma fagen ilimi cikin kitabu wa sunna wanda suke da'awar jin su da jiyayya a gare su a kullum saboda kariya da yaudarar mutane zaka zo ka samu qur'ani da hadisi yana bayar musu daraja su suna cewa muna jin qur'ani muna jin sunna qur'ani kuma yana cewa ba kwa dina sunnar manzo kuma yana sana cewa ba kwa dina a kullum haka ake tafiya. To waɗannan bayanai da muka karanta a kan hukuncin maniyi wanda daga misali muka tabbatar da aujuhi sallamammu wanda zai nuna kauli mafi inganci maniyi na jasa ne to suna nan a rubuce su ma za mu fitowa jama'a mu raba saboda yanzu duk wani irin wannan ruɗu da ake yaɗawa insha Allah za mu fito da shi a rubuce ne mu raba wa jama'a a rubuce idan kuma mutum yana da so ne ya rabbi a kai shi ma ya rubuta da larabci ba Hausa ko Turanci ba ya rubuta da larabci ya rabbi kuma ba larabcin a samu iraji a samu sarbu da balaga idan muka ga ba iraji ba za mu karanta ba sai mu sa masa can jiro mu mayar mata duk suna nan a rubuce za mu fito da su sannan kuma akwai wani sabon magana da kuma ya shuno kai to da Allah insha Allah shi ma za mu yi magana a kai shi wannan babban magana ne saboda kun san abubuwan suna fara shi ne a kadan kadan ne za har a zo a wuce farko aka fara da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana garin kafin a aiko shi manzo ba masu bane sai da aka aiko shi manzo tukuna ya zama ko masu mataki na farko mataki na biyu sai suka zo suna yayatawa ai annabi din a abubuwan da yake isarwa ne zuwa al'umma baya amma a mu'amalolinsa tsakaninsa da jama'a yana kuskure ma'ana ba masumi bane to yanzu kuma an fito ma gar da gar aka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ba masumi bane kaga wannan ridda ne kafiri ne kara malamai sun yi ijimai duk mutumin da ba ma manzo sallallahu alaihi wasallama ba duk mutumin da yake wani annabi daga cikin annabawan Allah ba masumi bane yana kuskure yana aikata zunubi kafiri ne murtadi wannan babu sabani a cikin malamai ma'lumun ne da darura duk mutumin da yayi inkarin abin da yake ma'lumun ne da darura ma'ana kowanne musulmi ya sani haka yake a musulunci to wannan mutumin da yayi wannan inkarin shi murtadi ne kafiri ne to saboda haka shi wannan wanda ya fito yayi lacca a kan wannan to za mu rubuta takarda open letter za mu rubuta saboda irin wannan ba a lafarrafe shi ba a jefe shi irin wannan open letter za mu rubuta da dalilai na cewa ya kafirta ya yi ta sannan mu kawo dalilan da suke tabbatar da cewa ba ma manzo sallallahu alaihi wasallam ba dukkan annabawan Allah ma'azumai ne ba sa abin da zai tabbatar maka da haka shi ne su fa annabawa biyayya a gare su din wajibi ne ka karanta suratul shu'ara akwai annabin da ya zo wanda bai ce wattaqullaha wa ati'uni ba wattaqullaha wa ati'uni akwai annabin da ya zo bai bariyata ba to din annabi din wajibi ne idan annabi yana kuskure yana aikata zunubi zunubin nan da ya aikata idan al'umman sa suka gani ba in suka ji shi ba kai in suka ji shi a kai ba abin da yasa annabawa din dole su kasance masu mai duk abin da al'umman sa suka gani suna aikatawa su ma aikatawa za su to in kuwa za su aikata zurfi idan al'ummar su suka gani kuma za su aikata wannan zurfi din daga bisani Allah da yake kul inna Allaha la ya'muru bil fahsha shikan Allah ya zo kenan inna Allaha ya'muru bil fahsha an cire wannan ladan an gane saboda haka irin waɗannan suna nan fitin fitin tunune suna bata wa mutane lokaci suna bata wa kansu kansu sannan kuma lokaci sannan kuma sun zo sun tarwa al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama sun fatar da mutane wanda kuma wannan Allah subhanahu wataala a nan duniya gabanin su bar duniya wallahi tallahi sai sun kai duk mutumin da shi niyyarsa kullum ya tarwa al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama kullum niyyarsa to gabanin ya mutu Allah subhanahu wataala sai ya tarwa shi abinda zai tabbatar muku da haka me yake faruwa yau a Nigeria kai me yake faruwa su da waɗanda suka taru suke cewa mutane mushrikai kafirai shin ba yanzu bane suke kafirta juna kwanan nan wai suka fitar da sai kula ka ji dai addini ma kamar har da kamar wani abu aikin gwamnati har da fitar da sai kula cewa wai wai saka juna duk mutumin da ya aurar da yarsa ka tajo to an haramta ko ta tafi ko ta kaduna da yansu ne suka fitar da wannan sai kula ba aurata ne tsakanin kaduna da shi an haramta yin hakan ma can ta kafir ne ya musu saboda abu ne Allah ya halalta sai kuma ka zo ka haramta ka gani an rage da kuke kike ka je ne dubi ta gaban da yake faruwa ya kan juna kokarin kace wani daga cikin su abubuwan da yake faruwa ko ina yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gani yarsu tarwata al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam suke so su yi su laba kansu to Allah subhanahu wa ta'ala a kullum baraka da tarwata bai ba a taba samu a harkan kungiya an yi sati ba wani rikici ba wani taba samu akwai sati da ya wuce cikin wani rikici a kungiya bai kasance ba a ce wannan limami bai iya sallah ba a kore shi a ce wannan baya ji sun isra a kore shi a yi wa wannan ritaya na wa'azi a kawo wani abun sa'adi bisa jini da wannan haka yake abi kullum ne jini to abin da suke aikata wa al'ummar yanzu to Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbata abin yake mayar musu kansu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa jaza'an wifaqa duk abin da suke aikata wa daidai abin da suke aikata wa haka Allah subhanahu wa ta'ala zai aikata ma to saboda haka masu wannan ra'ayi tun dare bai yi musu ba su tuba su tuba su shiga cikin al'ummar musulmai su zama to su da musulmai ɗan uwansu sauran gaba su ɗaya ɗaya ne kan su ɗaya ne kar dare ne musu idan ka mutu a kan wannan harka baka tuba ba dare ya maka to ka san inda za ka sa kanka ka san me za ka gaya wa Allah me za ka gaya wa manzo wanda kai amfani da daman da kake da shi ka tarwatsa kan al'umman su a daidai lokacin da al'umman suke bukatar su haɗa kai assalamu alaikum assalamu alaikum mai tambaya ku tambaya kamar haka mai neman bambanci tsakanin mani da kuma mazi wanda kuma cikin su yake cewa wanne ne ke bata azumi a mani da mazi na jarda ne shi ma mani na jarda ne kamar yadda muka bayyana amma idan mazi ya fito yana da hukunci ne na fitsari wai ke shi ake ba a masa wanka mani ne za a masa wanka mani ne za a masa wanka wanda yin wanka bayan fitowar mani shi ma dalili ne daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa mani din najasa ne saboda idan ba najasa ba ne me yasa in ya fito za a yi masa wanka wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa in kuntum junuban fatahharu sannan kuma bambancin su a hukuncin azumi idan mutum ya fitar da mani ba a mafarki bane ba mafarki bane ya fitar da mani to a wannan lokaci akwai kafara a kansa yana da kafara wasa yayi da zakarin sa ya fitar a ko kuma ta wani hanya ne na sha'awa tunani ne ko me ya fitar in dai mani ya fitar akwai kafara a kansa amma idan ba zai yi ramuwa ne dai tal kawai yake a kansa amma abin mamaki a tamamul minna a Sheikh Nasiruddin Albani ya ayyada mazhaban zahiriyya wanda muke cewa galibi suna bin mazhaban zahiriyya ne na cewa idan wai maniyin ba a jima'i ka fitar da shi ba wai ba kafara a kanka ba kafara kaga wanda an bude wani kofa kenan ba sai fadi na fadawa mutane azumi in dai ba jima'i kai ka fitar da maniyi ba yace yace to azumin ka bai kare ba ko ta wani hanya ka fitar ka abinda malamai suke a kai shine in ba a mafarki bane saboda mafarkin ba bacci kake yi a lokacin da kake bacci ba hukunci a kanka duk abin da yake faruwa ba a sanin ka bane saboda haka in ba bacci kake ba ko ta wani hanya ka fitar da maniyi akwai kafara da ramuwa sai amma maziyi ramuwa ne kawai a kanka a kaulin kuma imamu Malik da Abu Hanifa ba maniyi kadai ne sababin kafara ba ko cin abinci ko shan ruwa inda gangan ne ke da ruwa ko ka ci abinci a wannan lokaci to akwai kafara a kanka amma idan mantuwa ne agunsu ramuwa ne za ka yi guda ita
na sai ne inda neman kayan bayani kamar da rubuta cewa karatun jiya ka bayyana cewa mai haila ka ɗau Qur'ani ba to shi tambayar da yake yake cewa wasu mata suna haila kuma suna ɗaukan Qur'ani yayin suna zuwa haya islami kamar da rubuta kuma suna karatu sannan suna ɗaukan Qur'ani to shi ne yake tambaya kan haka din wato suna zuwa haya islami sannan suna ɗaukan Qur'ani din
a tsarin haya islam ko ta hafizul Qur'an tafizul Qur'an mu ne alhamdulillah muka fara budawa mu mun tsara a lokacin mu a zamanin mu hanyar da muke bi yan matan da balagabu waɗanda suke haila suke karatun su kuma ba tare da sun samu matsala na taɓa Qur'ani ba muna jera kujeru ne haka sai mu jera Qur'ani a buɗe saboda mu muke ba su wurin da suke hanta duk mu buɗe wurin da muka karanta musu su hanta ce mu buɗe sai mu jera Qur'ani kawai a wajen in ne ko waɗanda suke matan gabaki ɗaya a lokacin karatu har da in ya zo za su shiga kan kujerar kowa da Qur'ani a gabansa sai karatu mun yi haka ne saboda kar a cancance tsakanin wacce take haila a ji ai wance mai haila take a tona a yi tone tona a sini dukansu kawai za a buɗe Qur'ani a gabansu a daidai wannan lokacin shashin da ake so su haddace ne a buɗe za su zauna su yi ta karantawa za su zauna su yi ta karantawa saboda su haddace su bayanin da muka yi a shiya a darura ta wanda yake kokarin ko wanda take kokarin haddace Qur'ani yasa ya da'in Qur'ani ba za ta taba ba za a ajiye a gabanta sai ta dinga tilawan karanta wurin da take so ta haddace saboda kada tilawan su yi dai a cikin abin da muka bayyana a jiya a hadisin da Imamu Tirmidhi ya rawaito idan a bisa darura ne mai janaba ko mai haila a bisa darura aya ɗaya ne ko aya biyu ko kuma abin da zai nemi sani da shi zai karanta kamar da jiya muka bayyana to wannan hanya shi ne ya kamata a bi a irin waɗannan makarantu din ba kawai a ɗauki Qur'anai a basu ba shi ya halatta kawai mai haila ko mai janaba ya ɗau Qur'ani wannan kuskure ne babba wanda kuma jiya mun yi bayani dalla-dalla da dalilan haka din kuma mun ce za mu fitar da takarda a kai kuma takardar nan insha Allah za mu ba wa malaman haya islamic da kuma na tafsir sun ko cutar daya domin su san hatsarin wannan abin da suke yi insha Allah subhanahu wa ta'ala na
sai malam ne neman hukuncin wanda ya kare ta waliyantaka
kamar ya yake yi shi wanda ya yi wannan tambaya wato yace ba waliyi kenan ha ko kuma kowa waliyi haka ake bala'i ko a karyata waliyataka ai karyata Qur'ani ne da hadisan manzo sallama kace ba waliyi din manzo sallama yana cewa man a hadisi qudusi Allah manzo sallama yana cewa man adali waliyya in kaga ba waliyi ba zai ce duk wanda yake yayya da waliyi na ba kaga karyata hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah subhanahu wa ta'ala da yake ala inna awliya Allah la khawfun alayhim in kace ba waliyan Allah kaga ka karyata wannan aya a lokacin da kuma kace kowa ma waliyi ne ya kamata a duba hankalin sa ayya kuwa kana da hankali eh kenan mashayin giya mazina shine gwadi ne shin bari ma waliyi eh to wani abu ake samun wilaya da mun yi bayani shi kace a tafsirin mu na Damaturu akan wannan kuma akwai kasetin da muka yi a Maiduguri shi ma mun yi bayani cikakke akan wane ne wani a takaice kukuren da suke samu a takaice kukuren da galibi suke samu wajen fassara Qur'ani da hadisi shi Qur'ani shi ne yake fassara kansa dawa daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su ne suke fassara kansa kamar yadda mun ta bayyana ba to saboda haka a lokacin da ka tambaya wane ne wali sai su ce ai Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaquna to wanda yayi imani yana da takawa kawai wali saboda haka kowa yana da imani kowa yana da takawa saboda haka kowa ma wali kaga da farko ma sun yi kuskure ba kowa ne yake da imani ba sannan kuma ba kowa ne yake da takawa ba saboda Allah ne ya bayyana haka yake cewa qala bil arabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا sannan kuma idan muka kaddara cewa ma kowa yana da imani kowa yana da takawa imani nau'i uku ne takawa nau'i uku ne kowanne kuma mataki mataki ne abinda zai tabbatar da haka kuma Qur'ani ne ba ra'ayi bane na wani Allah da yake cewa laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ba'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu a wannan aya Allah ya ambaci imani su uku ya ambaci takawa su uku a aya guda wannan yana nuna imani mataki mataki uku ne takawa mataki mataki guda uku ne to shin abin tambaya Allah da yake alladina amanu wa kanu yattaqun da wanne imani ne yake zaman to waliyi da wanne takawa ne yake zaman to waliyi imani mataki na farko ne ko na biyu ko na uku takawa mataki na farko ne ko na biyu ko na uku saboda haka ai ne fadan haka ya kamata a duba hankalinka a duba hankalinka saboda kai kanka ba kai kanka in aka nuna ma wani aka ce ma wannan wali ne wallahi zaka ce kariya ne kai kanka kawai aka ce wannan wali ne zaka ce kariya ne saboda ka san bai ta bai wanda ya zama to wali Allah saboda wali Allah ai ne bautawa Allah ne wanda ya kare kansa ne to shi kuma wannan ba kaman ne bane saboda haka wannan hauka ne da jahilci wanda aka dade ana yadawa da fatan za a gane nan
ne tambayar cewa ma duk da ta kama haila ba ta wanka ba sai mijin ta yasa sai ta to tambayar da shi wannan malami yake yace wankan haila za ta yi ko kuma wankan janaba
a da farko wannan mas'ala ce mai bayani da yawa Ibn al-Arabi a cikin littafin Ahkam al-Qur'an yayi magana ne to saboda kalmomi guda biyu ko kira'o'i guda biyu da suka zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah wasu suka ce in dai ji da haidan ta yayi ki ko ba ta wanka ba za ta saduwa da ita sun duba hatta yatahurna kira'a ta yatahurna wasu suka ce a sai ta yi wanka sun duba kira'a hatta ya taharna sun duba wannan kira'a din saboda kira'a ta ya taharna yankewa na jinin haila ya taharna wankan jinin haila shi yasa ya kawo maganganu da yawa a kan wannan misala din amma idan hakan ya auku to wankan janaba da wankan haila sifar su ɗaya ne saboda haka in ta yi wanka dai ya haɗa duka ya hada wankan ta na jaraba da na haila din gaba daya amma abin da ya fi karfi shine bai halitta a kusance ta ba sai bayan jinin ta yayi ki sai ta yi wanka wannan shine galibi abin da malamai suka tafi a kai na
kuma ne ne ma aiwa matasa na jiha masu kin yin sallah a cikin masallaci alhali akwai masallaci kusa da su har ma suna cewa masallacin gargajiya ko na tsofi ne
a masallaci ba wani masallacin gargajiya ne shi kuma limami ana duba ahaliya ne ahaliya ma dama yana da ahaliya na yin limanci karatun qur'ani da kuma cikuhun da ya fahimci sallah shi kana wannan shi ne kadai zai sa a ji babu maganar masallacin gargajiya ko limami ta tito ne da makamancin wannan sannan kuma yin sallah a masallaci wani abu ne wanda yake sananne shi a rasai abinda zai tabbatar da muhimmancinsa hadisul-a'ma ya zo makafo ya zo ya ce da manzo ba ni da jagora ni makafo ne gidana da nisa ka ba ni izini ne sallah a gidana manzo yayin shiru sai yace sai kana ba ka izini kana sallah a gidanka bayan ya fara tafiya sai yace masa a tafi ma'unida kaga wani fanni ya taso a tafi ma'unida a gidan naka kana jin kiran sallah yayin kiran sallah kada na yace eh ina ji sai yace fadi in kuwa kana jin kiran sallah to ka ansa fara ka zo masallaci kai sallah to kaga in har makafu wanda ba ni da jagora kuma bayan kasancewar sa makafu sannan gidansa da nisa ba a yarda ya yi sallah gidansa ba ya kai gidanka kusa gawa masallaci a gabanka kake gani sai a dai wani group a yi wani majalisa a sa wani limami ga masallaci a kusa yadda kuma abin da aka gina masallaci shi ne a taru ka baki ɗaya a cika masallacin a yi sallah wasu a nan da a kan tabarma suna jami wasu a can idan aka haɗu masallacin zai shiga makin tan haka ne aka gina masallaci shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa menene fa'idan gina masallaci din yake law taraktum masajidakum yake taraktum sunnata nabiyyikum wa law taraktum sunnata nabiyyikum la'alaktum yake in kuka bar masallatanku kuka zo kuka yi sallah a majalisoci ko a daba daba ko a gidajenku yake kun bar sunnan annabinku annabi ba a sallah sai a masallaci in kuka bar sunnan annabi kuma kun halaka saboda haka kananan daba daba da kuma wasu majalisoci da za su shimfiɗa tabarma ga masallaci a kusa da su wanda bai wuce tako biyu uku ba za su je ba za su je ba to wannan gaskiya lokaci ya yi da a daina hatsari ne da shi kai a mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal ba sallah a masallaci din wajibi ne wajibi na ka ce wajibi ba in ba a cikin masallacin ba kai sallah ba ka da sallah sai dan kana da darura ne na rashin lafiya da makamancin wannan na'am
sai mai tambaya mai neman falalar itikafi domin ya ji wani malami yana cewa wai rakatin da fajiri ya fi itikafi lada kuma da kana son karin bayani
a su nususin hadisai da kuma ayoyin Qur'ani kowanne ana ajiye shi a maudu'in sa ya ma'ajin idan za ka ɗau wani nasi a mahallin sa ka kai shi wani mahalli daban to ka dinga cakuɗa addini manzo sallallahu alaihi wasallam da yake rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha hadisin da muslim ya rawaito wannan layin sa daban shi kuma itikafi kuma layin sa daban in misali itikafi ba shi da wasu fadaloli to me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi musamman a cikin azumi sai ware kwana goma na karshe yana yi a shekarar da ya rasu kwana 20 ya ware na karshe yayin itikafi shi ne kuma wanda ya ce rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha shi ya bari haka maimakon itikafi ba tsaya 24 bane ko wani rana guda to yayin rak'atul fajr shikenan ya fice a cikin masallaci ma to saboda haka kowanne nasi mahallin sa daban in za ka dauki wani nasi ka kai shi daga mahallin sa zuwa wani mahalli ka dinga cakuɗa addinin kenan na'am
sai ne mai tambaya so da yawa kamar da yake mutane da yawa wasu malamai suna jajin yan bidiya wai malam suwa ya yan bidiya su musulmai ne ko kuma ba musulmai ba
shi in aka ce ahlus sunna da yawan ake yawan fada wanda wasu kungiyoyi suka dauka wa kansu wannan suna duk da ma yanzu ma sun janye sunan ba sa cewa ahlus sunna su da kansu cewa suke kungiya wannan masallacin na kungiya ne ko ba na kungiya ba ne wane namu ne ko ba namu ba ne kaga an daina fadan ahlus sunna amma ahlus sunna in aka ce ahlus sunna mun bayyana wasu abubuwa waɗanda in aka ce wane ahlus sunna ne to shi ne wanda ya ji a kan waɗannan abubuwa amma a takaice in aka ce ahlus sunna ba shi ne mutumin da in Qur'ani ya faɗa zai bi in hadisi ya faɗa zai bi wannan shi ne ahlus sunna ma'ana yana tafiya da Qur'ani da hadisi ma'ana duk abin da Allah ya ce ka aikata zai aikata in Allah ya ce ka bari zai bari in manzo ya ce ka aikata zai aikata manzo ya ce ka bari zai bari saboda haka shi Qur'ani da hadisi yake yi baya jin son zuciyarsa sanin kowa ne waɗanda suke kira kansu ahlus sunna a wannan zamani ba Qur'ani da hadisi suke bi ba gaskiyan labari suna jin kungiya ne abinda zai tabbatar maka da haka ai in hadisi ake bi in hadisi ake bi ai hadisi ne ya tabbatar da cewa kabaru a daura hannun dama akan hagu din sunna ce tabbatacciya ko to akwai wanda suke da alaƙa da hadisin sunna ne amma suka daina kabaru ba dan komai ba saboda ɗan adawan su suna yi kaga kenan kungiya ake yi ba maganar sunna ba in sunna ake yi kamar yadda aka dauki wannan suna hadisin sunna ake yaya daki in sunna ake yi me yasa sunna tabbatacce manzo ya ce kai abu amma za ka ce ba zan yi ba saboda wani yana yi san ka maganar cin sunna tuntun an ajiye shi an gane ba wai ke mu da daga yanzu ne kika nan kada ka kika nan sunna bane ka wannan bane sunnoni nawa sunna muka bayyana hadisi guda goma da muka karanta wanda manzo suka sallama yake cewa inni lastu mislakum ni ba irin ku bane innakum lastu mithli ku mutane ba iri na bane ina aka bar wadannan hadisi aka zo ake cewa manzo mutum ne kamar kowa kada maganar din sunna tuntun an daina maganar sa sai maganar din kungiya kawai wajen wata wani abu ne su da kansu za su iya ba wa kansu shaida maganar cin sunna yanzu babu shi ka gane sai a san ma kuma ba sunna yake bi ba yaudara ake wa mutane da gemu da daga wando kawai in ka da gemu ka an daga wando sai ka dauka abin kirki ne ka shigo shi kenan maganar wasu sunna babu ku saboda haka a sani wannan kawai ki bauta wa kungiya ake ko fa taimako ne na addini in ba ta hannun kungiya ba ne in ba ta hannun kungiya ne bane kai musulmi ne kuɗi ba za ka baya ba in ka ba a wani kuwa sai a fitar da shi a cikin kungiya kamar wani sashi na siyasa wannan shi ne din sunna maganin sunna ba saboda haka ahlu sunna su ne waɗanda suke bin qur'ani da hadisi suke barin son zuciyarsu abu suna ko idan Allah ya ce ba haka bane sai su bar abu manzo ya ce ba haka bane sai su bari amma mutanen da suke jin son zuciyarsu kara kowa ya sani yanzu yaro karami ya sani gabanin babba ya hausafi ya sani gabanin mai hankali sannan kuma za a kira su ahlu sunna aina kuma waɗanda suke cewa ahlul bid'a din to su ne ahlu sunna saboda su ne suke tafiya da Qur'ani da hadisi ka gani shi yasa suke yi dabaru suka yi dabaru suka raba al'umma da malaman su haka ta malama ne da bidiya ne yana da ilimi ya hatta su Qur'ani ya san nawo ya san tarku sai a raba mutane da su shi kan maimakon a ce a yi karatu a karu shi kan an raba mutane kawai in ba wanda ya ji son zuciyarsu ba kowa dan bidiya ne in kuma wanda yake bin kungiya ne mazinaci ne mai cin riba ne dan yaƙi ne azzalimi ne mai cin dukiyar gwamnati a kawai a da sunna ne saboda haka gaskiya lokaci ya yi da a wayan a daina yarda ana yaudarar mutane da ke mu ko kuma daga wanto saboda haka wannan shi ne suwa ne da ahlu sunna kuma suwa ne da ahlu bid'a sannan kuma ahlu bid'a ba kafirai ba ne wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran su mutum in ya aikata wani abu wannan abu in ya tabbata bid'a ne sai su ce kafiri ai mutum ba ya zaman to kafiri da aikata bid'a ba ya zaman to kafiri da aikata bid'a in ya tabbata ma abin bid'a ne ka aikata shi ya za a aikata bid'a ya zaman to ya mayar da kai kafiri ya fitar da kai daga cikin musulunci saboda haka wanda yake aikata bid'a to ya fada cikin kurakurai ne amma shi ba kafiri ba ne sai mai mummuni wadda ya ce dai maulidi gara ta ta a wannan an sa na rudu ne na hayaniya ne bada mu an sa ta ba sai mai cewa imani ne na karatun kayan abin da kuma karatun lafiya za a yi ne a bayyane kuma wanda yake zai da shi ma yana rike da Qur'ani na karantawa yana da mun kone hukunci na kaɗan kamar sannan ta hajji ne yawanci za a tafi da Qur'ani a shi abinda ya shafi tarawihi ko ta hajji ba a ce dole fa sai an yi tarawihi da tahajjud wai an sauta Qur'ani shi take ba saboda haka idan kai hafizin Qur'ani ne ka ja limanci ka ja wa mutane limanci daga bakara har nafi ka karanta amma idan kai ba hadda ma da cikin Qur'ani bane ka tsara da adamtaran ka adamtaran sai kan ka zuwa na shi kai tarawihi ka amma saboda riya saboda neman kula wai dole sai an saka Qur'ani cikin tarawihi dole wasu an saka Qur'ani cikin tahajjud sai ka ga mutum ya kike ne Qur'ani ya ce dole sai ya karatu Qur'ani sai ya dauke. In kana so ka je ka haddace Qur'ani malakan da sauran mutane su kaje. Sai ga wannan riyo ne kai ake bukata ai. Dole sallan tarawih da tahajjud kan ta mai majinodi na tidodi. Na tidodi ne ba haji ne. Yake da ka tilas ka kanka ka ce dole sai ka sa Qur'ani a tarawih da tahajjud. Saboda haka idan baka haddace Qur'ani ba ka bar Qur'ani ga mahaddansa. Ka dau tarawih ka da tahajjud ka daga alantara zuwa lafiya. Na
sai mun bayyana bayani akan waɗannan mutane tarihin su a tarihin Amr ibn Adam a takeice wai da yadda maza ba su take da kuma yadda ake yin aje amfani da ita kamar da rubuta.
Da farko za a gyara mata ba Amr ibn Hazm bane, Abu Muhammad ibn Hazm. Ibn Hazm malamai sun masa shaida na ilimi. Ilimin zuzurutu malamai sun masa shaida yana da ilimi. An gane? To, amma an san wani ilimin yakan iya kawo da mutum daga hanya. Wani ilimi din. Asalin Ibn Hazm mutumin Andalus ne. Andalus shi ne Spain a yanzu. Spain dauda ce ta musulunci mai ƙarfi wanda ta ɗauki shekaru ɗaruruka a ƙarƙashin musulunci. Daga bisani Faransa ta zo ta rusa wannan daula wanda aka kashe dubunnan musulmai wasu suke hijira suka koma wanda ake kiransa Filipin a yanzu ƙasar Filipin. An gane an kiyasta an rusa masallatai da ya kai adadi 30,000 a cikin Andalus lokacin da aka rusa wannan daula. Galibin littattafan musulunci rusa wannan daulan ne ya sa muka rasa littattafan da suka ɗiba suka zuba wa cikin kogi teku sai da kogin ya zama so baki kirin kamar tawada yadda za ka iya yin rubutu da shi.